coronavirus, COVID-19. Da rusa daga yaduwar cutar corona. Fitowa ta uku.
Laika la min dunillahi kashifa.
Daga bayanan da suka gabata, za mu fahimci darussa masu tarin yawa kuma daban-daban sakamakon yaduwar wannan cuta ta coronavirus a kasashe daban-daban na duniya. Ga kaɗan daga cikin su. Darasi na farko, yadda wannan cutar take da saurin yaduwa shine ya zama da ita babbar annoba, wato pandemic a Turanci. Matukar za a sami takutuwar mutane da yawa nan da nan, to wannan cuta za ta yaɗu. Ma'anar wannan kuwa, Allah Madaukakin Sarki yana sarrafa iska da sauran abubuwa yadda yake so. Shine abin da Annabi alaihi salatu wassalam yake gaya mana a hadisi, cewa cuta ba ta tashi daga wani wuri zuwa wani wuri, kamar yadda hadisin Bukhari ya fita. Yana nufin sai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Izina da za mu ɗauka a nan ita ce, Allah yana da iko akan komai. Idan ya so tashi alkiyama ko zartar da wani al'amari a ɗan ƙanƙanin lokaci, to zai zartar da haka. Don haka mu ƙara mayar da lamarinmu zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, mu yarda da ƙudurarsa shi kaɗai. Darasi na biyu, yaɗuwar cutar da sauri yana nuna mana gazawar ɗan adam. Likitoci suna bayanin cutar cewa tana da ƙanƙanta ƙwarai da gaske, amma abin mamakin yadda ta taya yadda hankulan manyan ƙasashen duniya kamar China da Amurka da Ingila da sauransu. Waɗannan ƙasashe ne masu ƙarfin gaske waɗanda sun kai ƙololuwa a wajen teknoloji da ci gaba da wayewa da ƙirƙire-ƙirƙire. Wannan ya nuna ba su isa komai ba a gaban iko da ƙudurar Ubangiji Maɗaukakin Sarki, wanda yake da rundunoni marasa iyaka, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani mai girma, Suratul Muddathir, Sura ta 74 kenan, aya ta 31, inda yake cewa,
"Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu."
Ma'ana Allah Maɗaukakin Sarki ya ce babu wanda ya san adadin rundunar Ubangijinka sai shi kaɗai. Ko shakka babu, coronavirus ɗaya ce daga cikin rundunonin Ubangiji Maɗaukakin Sarki wadda Allah ya aiko ta. Hakan yana nuna wa mutum cewa girman kansa da jiji da kansa duk na ƙarya ne, bai isa ba ya koma ya rusuna ga mahallicin corona don ya ɗauke mata ita kawai, ya kuma ƙara komawa zuwa gare shi don ya samar mata da ƙoshin lafiya a duniya. Darasi na uku, ƙasashenmu na Afirka, musamman nan Najeriya, ya zama wajibi a ɗauki matakai masu tsauri don kare al'umma. A yi la'akari da ƙasashe guda biyu, wato China da Italiya. Ita China ta ɗauki matakai masu tsauri, sun tinkari annobar da dukkan ƙarfinsu, sun yi yaƙi da ita kamar yakin duniya ne ya zo musu. Kowa ya tunkari abin da gaske, an kafa dokoki, an samar da ababen kariya, 'yan ƙasa da baƙi duk an san ina mutum zai je, an kuma san ina mutum zai tafi. An hana wani ya je wajen wani, an bi gida-gida ana ta gwaje-gwaje, an kulle garuruwa, an wanke wasu garuruwan, ana tafaicin magunguna a duk lokuta, hatta dabbobi an kula da su. Duk wannan ba ta sa abinci ya yanke ba, har alaldin Hubei sai dai ƙarin kuɗi kaɗan da aka samu. Bisa bayanan da suka zo daga tana, an samu mutum 80,967 sun kamu, mutum 3,248 sun mutu, ragowar 71,000 kuwa da 150 kuma su waɗannan sun warke a kwanakin baya kenan. Dangane da Italiya kuwa abin tausayi ne a wurin, da alama ƙasar ba ta shirya ba sosai, sannan kuma sun hanci ya yi yawa a ƙasar sosai. Wannan babayen ƙasa ce wadda Fafaro mai yake zaune a ƙasar, don haka mutane da yawa suna zirga-zirgar zuwa wannan gari. wannan ya jawo cutar ta kace mutane da yawa fiye da ko ina har sai da aka kawo musu agaji ko dauki daga kasashe daban-daban kamar kasar Tana da sauran waɗannan kasashe sun isa misali na kulawa da rashin kulawa da kuma irin sakamakon da za a iya samu akan kowanne ɗaya daga cikin su darasi na hudu irin wannan mutuwar mai yawa saboda takuduwar mutane ita ce mahukuntar kasar Saudiya suka ji tsoro wannan ya sa suka kafa dokoki masu tsanani akan zuwa umara ba da ban irin tsayawar da suka yi ba da Allah ne kurum ya san irin musulmin da za su mutu a can sannan kuma su dauke ta su yada ta a kasashen su ba kowa bane zai gane wannan hikimar da mahukuntar kasar Saudiya suka yi dauka ba sai irin mutanen da Allah madaukakin sarki ya horewa fahimta wasu suna ta surutun an hana umara an hana taron jama'a su yi sallah a harami yawancin irin waɗannan maganganu suna fitowa ne daga gamagarin mutane waɗanda ba su da zurfin fahimta da ilimi da addini fatawa da malamai suka bayar ba wai da ka suka bayar da ita ba an samu wasu shekaru a baya da mutane suka dakatar da zuwa aikin hajjima ba wai umara ba kaɗan daga cikinsu ita ce shekarar da mutanen da aka fi sani da karamida wani ɓangare ne na shi'a suka zo harami suka kashe mutane suka jefa gawarwakinsu a cikin rijiyar zamzam sannan suka sace Hajarul Aswad suka tafi da shi garin su wannan ya faru ne a shekara ta 317 bayan hijira dutsen ya zauna a wurinsu kusan shekara 10 wato shi dutsen Hajarul Aswad wannan ya sa mutane ba su je hajji ba a wannan lokacin bayan haka akwai lokutan da ɓangarori da yawa na ƙasashen musulmi ba su samu damar zuwa aikin hajji ba saboda annoba a ƙasashensu ko tsananin sanyi ko yaƙe-yaƙe ko kuma kan hanyar da za su tawo ba lafiya da sauransu wannan duka an san shi a tarihi ba wani sabon abu ba ne ga masu bin tarihi darasi na biyar yadda bayanai suke zuwa daga ƙasashen da suke fama da wannan cuta sun nuna cewa tana da saurin yaduwa da hanzari a satin farko da ta shiga Tana mutane kaɗan ne suka kamu da ita amma a sati na biyu kuma sun ninka sosai a na uku kuwa mutane da yawa sun mutu abin la'akari shine yadda cutar ta fara gangarowa Najeriya akwai buƙatar a ɗauki izina da ƙasashen da suka kamu muna da hanyoyi da yawa da muke takuduwa fiye da sauran ƙasashe mu ne za ka gama sayar da ɗanyen nama balangu da tsire da kifi da mai sayar da kayan miya da mai sayar da gyaɗa da kayan marmari da sauransu duka ba sa sa safar hannu suna taɓa kayan sayarwarsu kai tsaye da hannu mu ne muke shiga motocin haya daga unguwa zuwa unguwa gari zuwa gari a ciki kuma wani zai yi a ciki hawa zai dafa duk inda yake so mutane kuma su ma su dafa wannan banda takuduwa a cikin kasuwanni fa da sauran wurare mu muke gagarumin taron suna da biki da ɗaurin aure da janaza da ta'aziyya waɗannan kuma misalai ne kurum cutar za ta yi saurin yaduwa a tsakanin mutanenmu fiye da wasu muna gudun illar da za ta yi da yawa in ba a ɗauki matakai masu tsauri da gaggawa ba darasi na shida sanin halin da muke ciki na yunwa da yawa daga mutane sai sun fita za su samu abin da za su ci a gidajensu wasu ma ba sa samu idan sun fita wannan ya sa muna ganin wahalar da za a sha idan wannan matsalata Allah ya kiyaye idan wannan cuta ta shigo nan haka lallai ba a san matsalar da yawa al'umma za su fada ba don haka muna kira ga hukumomi cewa ya wajaba su shirya don su samar wa da al'ummarsu abinci ta yadda ba za a samu matsala ta nan ɓangaren ba darasi na bakwai irin wannan kira da babban murya zamu yi wa masu hali ko masu hannu da shuni da masu sayar da kayan masarufi cewa su ji tsoron Allah kada su boye kayan masarufin ko su tashi farashi abinda muka faɗa a sama na sadaka tana yayi masifu zai taimaka anan ɗan kasuwa kuma su sani cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisin da Imam Muslim ya rawaito cewa babu wanda zai boye kaya dan su yi tsada ya siyar sai gagarumin mai sabo Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi darasi na takwas mutane ɗaiɗaiku su girmama umarnin da gwamnati take bayarwa kada kowa ya ce ai ni ba ruwana wannan zai kawo karyewar dokoki kwarai da gaske sannan zai ba wa cutar dama ta yaɗu sosai ba laifi idan gwamnati ta ga abubuwa za su ɓaci ta ɗauki matakai masu zafi irin wanda ƙasar Zimbabwe suka ɗauka a inda wasu suka je toci aka sa 'yan sanda suka watsa taron da ƙarfi har da duka a musulunci babu wani abu da zai hana yin hakan matuƙar za a kiyaye maslaha ta al'umma baki ɗaya a dunƙule akwai darussa da yawa da za mu koya daga ƙarshen wannan al'amari sannan kuma mu samu hanyar da za mu ƙara daƙule ko daƙile yaduwar wannan cutar don a magance ta muna ƙara kiran wato hankalin al'umma na cewa lallai su maida hankulansa irin abubuwan da hukuma ta tsora na doka sannan mu ɗauki matakan tsaro da rigakafi sannan mu dage da addu'a ga wata mata daga cikin addu'o'in da Annabi alaihi salatu wassalam ya bayar cewa a riƙa yin su addu'ar kuwa ita ce Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dini wa dunyayi wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an uqtala min tahti Allahumma inni as'aluka al'afiya wal afiya fi ad-dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ذكر شيئا ما يجن هنكل ما يزورارو سوى ونن إذا فتوة أكو na rubutun babban malaminmu Farfisa Ahmad Murtala biyu ke hafizahullahu ta'ala inda ni mai karantawa ɗaliminsa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudhaifa na karantu tare da mai kula da na'ura injiniya MACD muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da dukkan musulmi abinda muka saurara kuma ya ije mana wannan annobar amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما هذا أفتوى تفوت إن شاء الله تعالى